sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 12 ga watan Maris shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Niger talakawan kasar na ci gaba da kokawa kan rufe iyakokin da Najeriya ta yi. Muna tafa da ƙarin bayani. A Najeriya kuwa muhawara ce ta kauri tun bayan da majalisar dattawan kasar ta fara sauraron kudirin hana shigar da janareta cikin kasar. Yau akan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Wane irin tasiri kuke ganin shawarar da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suka bayar na hana amfani da janareta a zayi? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, jami'an kasashen ture sun soki matakin shugaban Amurka Donald Trump na yin gaban kanshi wajen kagaba matakin hana akasarin jiragen sama daga nahiyar ture shiga Amurka ba tare da ta yi shawara da su ba a yunkurin shi na hana yaduwar cutar coronavirus. A wata sanarwa ta hadin da suka bayar shugaban tarayyar ture Ursula von der Leyen da Charles Michel, shugaban majalisar tarayyar Turai, sun ce tarayyar Turai ba ta amince da matakin da Amurka ta dauka na sanya dokar hana zirga-zirga ba tare da tuntubar su ba. Sanarwar ta ce coronavirus matsala ce ta duniya, ba ta kebe wata nahiya ita kadai ba, kuma tana bukatar hada hannu ne maimakon wata kasa ta yi gaban kanta. Wanda Layan da Michelle sun ce tarayyar ture tana ɗaukar matakan da suka dace don takaita yaduwar cutar. Trump ya sanar da matakin hana zirga-zirga ne a wani jawabi da ya gabatar daga ofishinsa a fadar White House jiya Laraba da dare, bayan a kwanakin baya ya nuna cewa hadarin cutar ta coronavirus bai kai na mura da mutane ke yi daga lokaci zuwa lokaci ba a Amurka. Shahararren ɗan jaridar Najeriya nan kuma ɗan gwagwarmayar wato Omoyele Sowore yanzu yana fuskantar tuhumar cin amanar ƙasa bayan da ya kwashe tsawon watanni a gidan yari. Omoyele Sowore, wanda ya kirkiro kafar yaɗa labaran yanar gizo ta Sahara Reporters, ya bayyana a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja a jiya Laraba, kuma an ba shi ranar da zai koma kotu don sauraron ƙararsa a watan Afrilu. A can baya dai hukumar tsaron Najeriya ta SSS mai binciken sirri da yaƙi da ta'addanci ta kama shi a watan Agusta. An kuma kama Sowore ne bayan da ya shirya wani gangamin neman juyin juya hali mai takan Revolution Now bisa hujjar rashin adalci a babban zaben ƙasa da aka gudanar a bara. An sake shi a ranar 5 ga watan Disamba, aka kuma sake kama shi washe gari, kana aka sake shi a ranar 24 ga watan Disamba bisa umarnin ministan shari'ar na kasar. Matar Sowore ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana azabtar da shi ne saboda faɗar gaskiya da ra'ayinsa. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sun isa Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister Abdalla Hamdok a ranar Litinin. An kai harin bom na mota ga jerin gwanon motocin Hamdok a babban birnin kasar ta Sudan a ranar Litinin. Hamdok ya tsira ba tare da samun rauni ba, kuma ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Ministan watsa labaran Sudan Faisal Mohamed Saleh ya ce jami'an tsaro sun kama mutane da dama 'yan kasar da kuma 'yan kasashen waje dangane da harin, sai dai bai yi cikakken bayani akan waɗanda ake zargi ba. Bayan halartar wani taron gaggawa na gwamnati a daren Litinin, ministan lamuran cikin gida Atarifi Idris Dafalla ya ce Sudan tana marhaban da taimako wajen gano waɗanda suka kai harin. Mun yi Allah wadai da wannan mummunan aiki da yake kokarin bata sunan Sudan a cikin gida da kuma idan duniya. Muna bukatan a gano kowa da yake da hannu a aika-aikar, don haka muna neman tallafi daga abokanmu domin gano su da kuma hukunta su, Abdullahi ya faɗa wa muryar Amurka. Sai kuma babbar majalisar dokokin kasar Russia ta amince da wani kudirin doka da ya kunshi garin Bowal ga gundun tsarin mulkin kasar wanda zai baiwa shugaban Vladimir Putin da matsayawa takarar wa'adin mulki na biyar na shugabancin kasar a shekara ta 2024. Yan majalisa su wato 160 ne suka kada kuri'ar goyen bayan kudirin a jiya Laraba, yayin da daya ya kada kuri'ar rashin amincewan yan majalisa uku, kuma su ukun basu halarce zaman ba. Amincewar na zuwa ne sa'o'i bayan da majalisar wakile ta amince da kudirin dokar a karatun karshe da aka yi masa. Kakakin majalisar Vyacheslav Volodin ya shaidawa manema labarai tun da farko cewa Putin da rukunin ma'aikata na musamman sun gabatar da bukatun yin garan Bowal ga tsarin mulki 390. Daya daga cikin bukatun na garan Bowal da majalisar wakilan ta amince za ta shafi dukkan wa'adin mulki da Putin ya yi a baya, wanda zai ba shi damar neman wani sabon wa'adin mulki a shekara ta 2024 bayan karewar wannan wa'adin na mulkinsa. Wannan dai ya nuna alamun yiwuwar kasancewarsa a mulki har ya zuwa shekara ta 2036 idan ya lashe zaben na 2024, kana kuma aka sake zabansa bayan shekaru shida. To sai dai wajibi ne sai kotun tsarin mulki ta amince da duk garin Bowal da za a yi, haka kuma zai zama karbabbe ne kawai idan ya samu amincewar fiye da rabin masu zaben kasar.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu daga jamhuriyar Niger. Yayin da 'yan majalisar dokokin kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma, wato ECOWAS, ke taro a birnin Yamai, talakawa a kasar sun koka akan kuncin rayuwa da suka tsinci kansu ciki sakamakon matakin rufe iyakokin Najeriya yau watanni da dama. Sai dai wani dan majalisa na cewa a rika sara ana duban bakin gatari. Ga rahoton da wakilinmu na Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana.
Shakka babu, matakin rufe iyakokin Najeriya wani abu ne da har yanzu ke ci gaba da haifar da gunaguni a wajen al'umma, sanadiyar koma bayan da abin ya haddasa a fannoni da dama. Malam Nuhu Sulai dan Maradi da ke harkoki a tsakanin Niger da Najeriya na daga cikin masu korafi akan wannan batu.
Talakawan Najeriya gaba ɗaya kowa na kuka, makwabtan Najeriya waɗanda suke shiga Najeriya su ciwo kasuwan Najeriya ko su yi wata harka a Najeriya, kowa na kuka, an damu. Muna fata Allah ya sa Buhari ya ji kukan mu, ya ji kukan jama'a, ya dubi wannan lamari ya bude ba dan wasu makwabta ba, ko dan yan kasar shi da kuma shigar kuɗi na kasar Najeriya.
Tun a washegarin daukar wannan mataki, hukumomin Najeriya suka bayyana cewa yawaitar ayyukan ta'addanci da satar shanu da garkuwa da mutane don neman kudaden fansa ne ke mafarin tsaurara matakan zuba ido akan iyakar kasar da makwabtanta. To amma wani mai bin didigin al'amuran yau da kullun Ibrahim Kantama na cewa
tukka ake alawarwarewa, bai kamata ba a ce Najeriya a matsayinta ta uwa ta rike iyaka kuma a ce ana magana sai dai yawo. Tanan kadai za a iya cewa ita wannan kungiya ma kaman wani akan wasu ne dokar take aiki, ba akan dukkan kasar mambobin wannan kungiyar ba.
Kamar hujjar da ita gwamnatin Najeriya ta bayar akan dalilai na tsaro ba ta da karfin da za ta sa a lalle a rufe iyakar nan har sai lokacin da aka fara ganin hasken al'amura.
Waɗannan hujjoji da aka kawo na tsaro ba hujja ba ce cikakke, akwai yadda ake yi a tsare kasar ana gudun shiga da wani mugu. Bincike ne kawai za a tsananta na a bincika a gashin mai ka zo da shi, waye kai, meye za ka yi, shi ne kawai ba kai sai an rufe iyakar ba. Shin da aka rufe iyakar ba kamar sun bar yaduwa ne, an bar kai har-haren ne a yankin, shi ne wannan za a yi amfani da shi mana. Ni abin da na gani wannan ECOWAS, akwai wurin da take da iya magana, akwai wurin da kuma ba ta iya magana, shi ne kawai.
Akan wannan batu na nemi jin ta bakin wani dan majalisar dokokin kasashen ECOWAS Bukari Sani Zilli, wanne yake ganin yanayin da ake ciki a yau a fannin tsaro ya yi tsananin da za a kara jan damara.
Kasan zamani wanda ya zo ba shi da kyau ne, saboda in ka ɗauko hanya ta tsaron ƙasa, to ba yayyuwa mai ɗaki shi ya san inda ake mai ruwa. Yau harkar security ta zama abin da yake duka duniya ta rikici. to mafari kenan ne kace gani ana sara ana diban bakin gatari.
Sai dai da haka dan majalisar ya ce za su bi hanyoyin ankarar da hukumomin Najeriya game da abubuwan da dokokin sai da yawo suka tsara akan maganar kai da kawon al'ummomi da dukiyoyin su.
Mun san da Najeriya ta taka doka. Ba daidai ba ne ba. In lokacin a zamana a yi magana yayi, za mu zama mu yi magana mu gaya musu yanda doka ta ce a yi kuma mu zamana mu yi magana da ita Najeriya.
Na nemi jin martanin jakadan Najeriya a Niger akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe, sai dai aka sanar da ni cewa baya office, idan ya dawo za a yi min magana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Salamu Mumuni Barma da wannan rahoton. To a Najeriya kuwa majalisar dattawan kasar ce ta fara sauraron ƙudurin dokar da za ta hana amfani da injin janareta. Wannan ƙuduri idan ya samu karɓuwa har ya zama doka za a hana shigowa da janaretan, sannan idan an samu wanda ya karya dokar za a hukunta shi na tsawon shekara 10. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
Sanata mai wakiltar Niger ta Kudu a majalisar dattawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Sanata Muhammad Birma Elagi, ya ce tabarbarewar harkar wutar lantarki a ƙasar da ya ƙici ya ƙicinyewa, sannan kuma da irin rawar da 'yan kasuwa suke takawa wajen illanta yanayi da irin janaretar da suke shigowa da su ƙasar, sune suka sa shi kawo wannan ƙuduri domin a tsaftace harkar wutar lantarki a ƙasar. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin wutar lantarki a majalisar dattawan, Ahmed Babakaita, ya ce yana goyon bayan wannan ƙuduri 100%.
Ƙudurin ya samu karɓuwa kuma ina ganin zai samu wuciya. Ni ma kaina ina ɗaya daga cikin wanda ke goya ma wannan ƙuduri ba saboda dalilai kamar haka. Yawan janaretoci masu tada ƙura suna sakin abinda Bature yake ce ma carbon monoxide cikin iska, yana ƙara kawo matsaloli da dama. Zai yi tasiri wurin har zuka kawo wuta yadda za ta ishi kowa da ba kamar wajejen kamfanoni domin a samu abun yi a Najeriya.
Amma ga shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a majalisar wakilai, Aliyu Magaji Da'u, ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki.
A zatona ina ganin kamar an bar jaki ne ana dukan taiki. Matsalar wutar Najeriya ta fi maganar wuce maganar hana shigo da generator ko kawo generator. Duk da yake ban karanta dokar ba, me bana goyon bayan wannan doka. Domin akwai inda janareto ɗin ma inda ma babu wutar kuma janareto yana amfani. Ya kaza mu maida hankalinmu ne ta yanda za mu ga kan cewa an samu wuta a Najeriya. Da zarar an samu wuta a Najeriya kamar yadda ke a kowace ƙasa inda aka ci gaba, to za ki ga kan cewa shi mai janareto ɗin ma ba zai kawo ba.
Shi ma mai ba ministan kula da wutar lantarki shawara akan kamfanin wuta ta Mambila, Idris Muhammad Madakinjan, ya ce ya yaba da wannan yunkuri.
Kyakkyawar yunkuri ne na tabbatar da cewa an da kilo ainihin hanyar da ke sa rashin samuwar wutar lantarki a Najeriya ke komawa baya ko kuma ake ba a samun gaci. Saboda shigar da janareto a wannan ƙasan ba ƙaramin illa yake yi wajen samar da wutar lantarki a wannan ƙasar ba. Amma abinda majalisar ta yi tana so ta dakile ainihin hanyar da zai sa a samu koma baya ko kuma cikas wajen rashin samun wutar lantarki.
Amma ga Isa Sanusi ɗan ƙasa kuma mazaunin birnin tarayya Abuja, ya ce bai amince da wannan doka ba a bisa hujjoji kamar haka.
Gaskiya wannan ƙudurin doka abin takaici ne kuma abin dariya ne. Domin misali idan kika je ƙasashen da akwai wutar lantarki ba za ki taɓa ganin janareto ba. Idan aka samarwa mutane wutar lantarki ina ruwansu da janareto? Tunda ma aka kafa majalisar tarayya daga 1999 a gaskiya ni ban taɓa jin ƙudurin doka wanda ya saba wa hankali sannan kuma ba shi ma da tushe balle makama irin wannan. Domin Najeriya ƙasa ce wadda take kwata-kwata abin da ake iya rabawa na ƙarfin wutar lantarki shine megawatt 3,000 zuwa 4,000 a ƙasa mai mutane miliyan 200.
Rashin wutar lantarki tana ɗaya daga cikin babban ƙalubale da Najeriya take fama da shi shekaru masu yawan gaske. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Madina Dauda da wannan rahota. Masu sauraro, yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Wane irin tasiri kuke ganin shawarar da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suka bayar na hana amfani da janareta zai yi? Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Allah karim mu gani rahimu yayi dare janna shin yayi rana dan adam mai wuya gane hali bin adam mai wuya gane hali watan mutun aya kan muna nama watan mutun kai ga dan muna nama watan mutun aya kan da dama watan mutun kai ga ke da dama dan adam mai wuya gane hali bin adam mai wuya gane hali nan mutun ne ya kan furgi tani lamarin mutun ne ya kan gingi gani lamarin mutun ne ya kan maguzani sha'anan mutun to ikan ba ni haushi wata nan mutun to ikan da na damu adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun sami kira daga jihar Taraba waye akan layi
Sunana Awalu daga Ibbi Taraba State
To Awalu menene ra'ayinka
Ni a tunanin zai maganan abin da yake kawo matsala a wutar nefan Najeriya ba wani abu bane kawai lafiyar cin hanci da rashawa musamman a gefen shugabanni kamar ministocin da ake ba su ana zargin cewa wannan generator da ake shigowa da shi daga China nan idan ba suna ba su cin hanci domin samu kasuwa ba shi yake dakile maganan harkar wutar lantarki a Najeriya
to kana ganin hana shigo da generator din zai taimaka a samu wutar lantarkin
zai taimaka sosai zai taimaka
to mun gode Awali Ibbi daga jihar Taraba yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi daga jihar Sokoto to muna jinka to an shine Bauchi jihar Bauchi muka ce ko to muna jinka
to wace kace maganar generator din nan ba generator tare da sama mun wuta ba kuma ce ana shi war generator haka zai yi da kamata ta sama mun wuta ta inganta
to mun gode Ibrahim daga jihar Bauchi yanzu mun sami kira daga jihar Yobe waye akan layi
assalamu alaikum kuna tare da shugaban abubuwan zan kwaso da maturu
to amu alaikum assalam muna jinka shugaban wanzan
wato ni na wa ra'ayi magana ce guda daya wadda su shugabannin mu sun sani mu mun sani abu ne guda daya gyara ne za a yi kawai su gyara mana wutar nefa yadda kowace ƙasa a duniya take kishin gyara ƙasarta musamman nefa da su sha da makamantan su to bai kamata a ce wai za a hana kawowa janareto ba su gyara mana wuta ba saboda haka sai sun gyara mana wutar nefa sun tabbatar cewar nefan nan ta zauna a ƙasa garanti ta zauna ta zauna jama'ar ƙasa sun sani sannan sai su hana kawowa janareto amma ba haka suka yi ba mu gaskiya ba mu gane da wannan lamarin ba ku tashi lafiya sunan abubuwan zan kaso da mutum
to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar Jigawa waye akan layi Hello kana ta
Assalamu alaikum warahmatullahi
Amma alaikum salam
warahmatullahi
Yawa muna jinka
Yawa kuna tare da lauyan masu kefe ne Isa mai kifi dan sure karamar hukumar zonin jihar Jigawa
To Isa mai kifi
Yawa da Allah ra'ayi na akai wannan gaskiya lamari shugaban kasa mutanen nan suna nema su dagula mai lissafi suna ta kawo mai abin da bai dace da talaka ba yaushe za a ce a hana shigowa da generator kuma wutar nefa babu to me dalilin wannan
Ito baka gani idan aka hana shigo da generator wutar zata inganta tunda ana zargin wasu suna yin zagon kasa.
Ai idan ta inganta kuma ya za a yi a sai generator ba zai yi ba ai gaskiyar lamari sai ta inganta sannan generator sai a hana shigowa da shi ba laifi bane.
To mun gode Isami Kifi daga jihar Jigawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana?
Barka da yammaci.
Yawa, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro, muna jinka.
To ni abin da nake dubawa da wannan al'amari, ka san ita wannan gwamnatin duk da ta mu ce mutane yawa ba ta so a gaya musu gaskiya. Shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a komai a duk abin da ka sani za a ga ya zira ido akan duk abin da za a yi. Yanzu duk talakan da ya zaɓi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zaɓe ne domin ya samu sassauci, amma mutanen da suke zagaye da shugaban kasa Buhari su suke lallata wannan al'amarin. Yanzu su wanda a ce za a hana shigo da mai cikanci da direto a Najeriya, to ya suke so mutane su zama masu yin ɗan tsinki, masu yin ɗan aiki, masu duk abin da ka sani. Yanzu wanda ma kuɗin injin da za ka siya wanda za ka sa ƙaramin janareto kai wanda ka a ce an hana shigo da janareto, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari komai ya zama wa'annan mutanen ido, to wallahi za su kai shi baro. Mu dai shugaban ƙasa mu muka zaɓe shi, kuma irin wa'annan tsare-tsaren da ake fitowa da su tsare-tsare ne kawai da za a fitar da talaka, wanda talakan da yake ɗan samu yana ɗan samun abinci, kai a toshe hanyoyi.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna. Yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Nijar. Waye akan layi?
To kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko, nan nake unguwar Wadata Tawa, jamhuriyar Nijar.
To muna jinka.
Ina da zan bada bisa ga wannan mataki da muka kuma gelesu da su dauka na hana shigowa da janareto. To muna so misali in za a hanawa ki zamanto a shawarci talaka kuma a ƙara bunƙasa wutar lantarki faɗin Najeriya, saboda ta wannan hanya shigowa da shi janareto shi da sa kun gani wasu sai su samu abinci sosai, amma yawan ka ce a hana kun gani wasu nan ne abinci zai baci, amma muna fatan a tsaya a gyara abinci ƙasa a wuta ta wadata ko ina talaka shi ya daɗi ya yi, amma matsala akwai matsala kenan ba a yi a hana shigowa da janareto. Muna fatan dai Allah tabbatar muna da alheri, Allah ba mu kwanciyar hankali.
To amin, mun gode. Yanzu mun sami kira daga jihar Katsina. Waye akan layi? Na Katsina da Allah ka kashe rediyon ka, ka kashe rediyon ka.
Da masu sale daga jihar Katsina karamar hukumar Baure.
To ka kashe rediyon ka kafin mu amsa tukunna.
A gaskiya mu ma kaman
ka kashe rediyon ka na ce. Ba ma jin ka.
Kaman zancen higowa da janaratan nan mu ma ba mu goyi da bayan cewar kar a higo da shi ba. Saboda abin da ya sa mu shi yake mana amfani. Birni da kawai har irgage a fi mutum yin amfani, in ba a higo da shi ba ba mu ko da wuta aka samu ba za ta mana amfani ba, sai da wannan janareta wannan za ta mana amfani. To kaji mu ra'ayin mu kenan, a tashi lafiya muna gaida ku.
To mun gode madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. To madalla, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 4 na yamma da minti 53. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Da farko na gayyato muku Abu Ubaida domin yayi mana bitar yadda ta kaya a mako na 23 a gasar kwallon kafa na Premier a Najeriya.
Sakamakon wasan Najeriya Premier mako na 23 ya nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Waru Hopsa doke a dimbar na ta gida da ci ɗaya da babu. An ɗage wasan tsakanin Akwarata da Iyimba da Kada FC ta lashe 7 nasara kan hatala ci ɗaya mai ban haushi. Sai kuma Jiga Golden Stars ta kwara wa kwara kwallo 2-1. Kano Plus ta Bello Vistas har gida aka tashi ci 2-2. Enugu Rangers da MFF an sulhunta babu ci tsakaninsu. Nasarawa na ta daɗi ban karan mahaukaciya wa Katsina na ta da ci 3 da nema, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United ta samu nasara ci 8-0. Kungiyar kwallon kafa ta Sunshine Stars a gida su ma sun doke Abia Warriors da ci 1 da babu. Su kuma Victorious a gida ba ci da daɗi ba, yayin da Plateau United ta biyo ta doke ci da ci 1 da nema.
A makon da ya gabata ne dai wani dan wasan club din kwallon kafa ta Nasarawa United mai suna Chinemi Martins ya yanki jiki ya fadi ya mutu a tsakiyar fili yana cikin taka leda wa club din sa da suke fafatawa da club din kwallon kafa ta Katsina United. Wannan abu da ya faru ya tilasta wa kuma kwallon kafa ta Nigeria tilastawa club na Premier da su samar da likitoci da kuma motocin daukan marasa lafiya kafin a bar su shiga gasar kwallon kafa. Alhaji Ado mai sharha ne kan harkan wasanni ya ce hukuncin da hukumar kwallon kafan ta dauka yayi daidai.
Wannan kira yayi daidai saboda abu ya ta faruwa a shekarun bacin kusan shekaru 20 da suka wuce inda Okoraji ya fadi ya slumping ya cikin wannan wasan kwallon kafa na African Cup of Nations ma ya fadi ya mutu a wurin babu facilities ko kuma kayan kula da lafiya na fiya wannan. Wannan kuma na kwanan nan na Chinemi Martins wanda suka yi ya fadi shi ma ya mutu suna cikin wasa tsakanin Nasarawa United da Katsina United. Shi ma aka kamu ambulance amma ambulance din ba ta da kyau ba kaya a ciki har ma sai ma an tura kuma kuma ta kasa tafiya sai da aka samu mota yan jarida press crew na Government House shine aka dauki wannan dan taliki kafin sai asibiti ya cika. Kuma ita hukumar kwallon kafa shi Shehu Duku da ya fito ya fada yace yayi daidai ya cewa kada ƙara yin wasa idan ba a samu wannan likita ba, ba a samu ambulance ba, ba a samu dai sauran kayayyaki ba wanda zasu lura da yan wasa. Wannan yayi daidai, wannan kira yayi daidai.
Sai kuma batun cutar coronavirus da ta shafi harkar wasanni a duniya domin jin yadda ake ciki a halin yanzu ga Shehu Salawa da ƙarin bayani.
To wato wannan cutar zamu ce bata bar komai ba saboda an ka duba daga kiwon lafiya zuwa tattalin arziki kuma yanzu ta bayyana a fangen wasanni. Muna maganar daga Italiya zuwa Faransa zuwa wato Spain Andalusia kenan ko ina mai inda lig yake yanzu zaka ga ana wasa bayan kallo.
Da wannan kuma muka karkare shirin na wannan mako. Saura da me mu haɗu a wani makon na gaba. Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla gaida Abdulhamid Muhammad da labaran wasanni a takeice. Yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis, jami'an kasashen Turai sun soki matakin shugaban Amurka Donald Trump na yin gaban kanshi wajen kakaban wato matakin hana akasarin jiragen sama daga nahiyar Turan shiga Amurka ba tare da yayi shawara da su ba a yunkurin shi na hana yaduwar cutar coronavirus. A wata sanarwa ta hadin da suka bayar, shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Charles Michel shugaban majalisar tarayyar Turan sun ce tarayyar Turai bata amince da matakin da Amurka ta dauka ba na sanya dokar hana zirga-zirga ba tare da tuntubar su ba. Sanarwar ta ce coronavirus matsala ce ta duniya kuma bata keɓe wata nahiya ita kaɗe ba kuma tana buƙatar hada hannu ne maimakon wata ƙasa ta yi gaban kanta. Omoyele Sowore wanda ya kirkiro kafar yada labarai yanar gizo ta Sahara Reporters ya bayyana a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja a jiya Laraba kuma an ba shi ran da zai koma kotu don sauraron ƙararsa a watan Afrilu. A can baya dai hukumar tsaron Najeriya ta SSS mai binciken sirri da yaƙi da ta'addanci ta kama shi a watan Agusta. Gwamnatin Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sun isa Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister Abdullah Hamdok a ranar Litinin. An kai harin bom na mota ga jerin gwanon motocin Hamdok a babban birnin kasar ta Sudan a ranar Litinin. Hamdok ya tsira ba tare da samun rauni ba kuma ba wanda ya dauki alhakin kai harin.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Muhammad Habis Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.